إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أبو يتكلم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سعدوا ونسلا تشبه تارك البركة مسلا تشبه اللقاء أنا تكيم قلوم بوتي الجهر بوتي أيو السبر wato ga watan Ramadan hijiran Manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma yazo daidai da 13 ga watan 7 miladiya ta 2013. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, kafin mu shiga tafsirin ayoyin da zamu fassara a wannan zama bi iznillahi ta'ala, ga kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu. Wannan yana cewa assalamu alaikum, menene ingancin hadisin da yake cewa yasin zuciyar Al-Qur'ani? Shin hadisin ya inganta ko bai inganta ba? Wannan hadisi ne dhaifu, hadisi ne wanda bai inganta ba. Hadisan da suka zo kan falalar suratu yasin duk hadisai ne da basu tabbata ba, sai dai daga waɗanda ba su inganta ba sai waɗanda suke bara gurbi na ƙarya, kamar cewa wanda yake karanta suratul yasin a kullum ba zai talauci ba, da sauran maganganu da irin waɗannan. Shi wannan hadisi na yasin qalbul qur'an, akwai malamin da ya rubutu a kansa littafi ko mu ce risala ya yi guda kacokam a kan wannan domin bayanin rashin ingancin wannan hadisi, shi ne Muhammad Arba Abdullahi, Muhammad Arba Abdullahi rahimahullah. Wannan yana cewa assalamu alaikum, ya ce a tahiyar ƙarshe in mutum ya yi tahiya ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ce to daga cikin abubuwa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya roƙa, ya ce zai iya cewa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma adkhilni fi jannatika fi jannatil firdaus. To akwai abubuwa guda hudu da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mai sallah bayan ya gama tahiyya zai roƙa: Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa a'udhu bika min fitnati al-qabr, wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat, wa a'udhu bika min fitnati al-masihi ad-dajjal. Waɗannan su ne abubuwa guda hudu waɗanda zai yi addu'a ya roƙi Allah ya tsare shi daga gare su. Sune: Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari, ka tsare ni daga azabar jahannama, ka tsare ni daga fitina ta rayuwa da ta mutuwa, ka tsare ni daga fitinar dujjal. To bayan yayi wannan kuma yana iya kowace addu'a, saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa thumma liyatakhayyar min ad-du'a ya ajabahu, sannan zai zaɓi addu'ar da yake ganin yana sha'awa. Saboda haka an bar ƙofa a buɗe, ka gama tahiyya kana ci gaba, ka iya ci gaba da addu'a daga ciki har wannan din da ka faɗa: Allahumma ajirni min an-nar, Allahumma adkhilni al-janna, ko Allahumma adkhilni jannata al-firdaus, duk za ka iya roƙa. Saboda an buɗe ƙofar addu'a da zarar mutum ya gama tahiyya, ya gama salati da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wanda yake cewa assalamu alaikum, mutum ne ya ɗana tarko a jeji da alama dai wannan wato masu c shi ne kowa wannan mai yake cewa marabi ne ke mutum ne ya dana tarko a jeji ya kama tsuntsaye kafin ya zo ya cire tsuntsayen sai wani ya zo ya cire tsuntsayen to wai shin wannan da ya cire tsuntsayen in ya ce ya ci halal ya zai ci halal abin da ba na shi ba Allah ya taba kai ne ka cire wani ne ya dana tarkonsa tarkon ya kama kafin ya zo ya cire kayansa shi kuma ya zo ya cire to ya zai zama ya ci halal ya ci kayan sata ya ci naman sata sannan dai ya sake cewa da alama dai shi ne dai kuma takan tabbici a bayan rubutun kusan iri daya kuma tambayoyin masu kama da juna ya ce mutum ne ya ɗauki naira 200 na haram ya sayi tarko ya je ya ɗana ya kama tsuntsaye ya sayar da waɗannan tsuntsayen to abin da yake so ya ce to in ya ci kuɗin wannan tsuntsayen halal ya ce farautarsa tana nan a matsayin farautarsa ce amma satar kuma tana nan a matsayin sata ko wanda ya zama kansa yake duk da ya yi sata da kuɗin da ya sayi tarkon ba na shi ba ne amma dai ba za a ce abin da ya ci haram ya ci ba saboda shi ya je ya ɗana ya je gudu ya ɗana har ya kama to amma dai kuma satar da ya tana nan a matsayin sata ana bin shi bashi sai wannan shi kuma yake cewa da larabci ya rubuto amma dai ma'anar abin da yake tambaya ya ce mace ce mijinta ya rubuta mata saki a takarda ya je a wani guri ta zo ta ɗauki takardar ba tare da ya sani ba to shin za ta zama ta saku ko tana na matarsa rubutu kawai shi kadai ba tare da niyyar saki ba ba ya zama saki saboda haka shi wannan da ya rubuta tambaya ta za a yi wata tambaye shi cewa na ga takarda rubuta saki kana nufin ka sake ni kenan idan ya ce ya sake ta shi kenan inna ba za a malu bin niyyar wa inna malu kulli imrin ma nawa idan ya ce a'a ba labari ne yake rubutawa ba ita yake nufi ba to shi kenan wannan tsakaninsa ne da Allah kai ɗan adam za ka yi hukunci da zahiri ne abinda ka san ka ji a zahiri amma niyyar sa ba za ka iya masa hukunci da ita ba saboda haka mutumin da ya rubuta a takarda ya ce ba ni ba saki ya yi niyya ba shi kenan sai a bar shi ba a sakin ba ne ba za a ce sai an kaka ba masa sakin da karfi da yaji ba saboda haka in ya ce koyar rubutu yake yi shi kenan sai ta yarda da shi a gurin Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala rubuta takarda saki a takarda baya tabbata a matsayin saki sai idan shi mai rubutun ya furta wannan ya ce a wajen fatawa amma aka je gaban alƙali to wannan ba zai amfani ba wato da za a je gaban alƙali a matsayin ya sake ta nuna takardar shaidar takardar saki ya ce shi ba saki ya yi ba ko Abu Hanifa an je gaban alƙali wannan ba zai amma wajen fatawa zai amfani amma ba zai amfani ba to shi ko wannan tambaya ce ba bai gane kanta ba amma dai abin da yake cewa idan mutum ya mutu dabbobi suna gane idan ana yi masa azaba a cikin kabari to shi ne sai yake cewa kuma idan har a gaske ana ganewa zai iya zuwa da dabbobi za su iya zuwa da dabbobin su kabari don su yi bincike su gane ba a kewa azaba kaga wannan ba shi da wani amfani wanda ya tabbata cewa in ana yi wa wani cikin kabari azaba wani kowa ya da abin da dukkan halittu suna ji in banda mutum da aljan kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abi Dharr al-Ghifari wanda yana cikin Muslim da Imam Al-Albani da sauran hadisai cewa idan mala'iku suka zo suka yi masa tambayoyi ya fara ansa tambayoyin da suka yi masa yana la'adiri la'adiri za su yi masa wani duka da zai yi kara kara da ya sama uhu kullu shayi illa safarai kowa zai ji kara zai ji wannan karan da zai yi banda mutum da aljanna su ne ba su ji ba wannan ya tabbata kamar ba shi zai sa kuma shikenan ka tuhumi wani abin da wani baka tuhume shi kai dabbobi ka ga yaya za su firgita ko ba za su firgita ba kana ba ruwanka kai dai ka roƙi Allah kai ma ka firgita wannan shi ne abin da yake gabanka sannan ya ce mutum ne wanda yake yin duwani an san shi ce zai iya ba shi guba a abinci ya ce mutu a wannan ba daidai ba ne ita shari'a ba yanzu kai ne ka san yana yi kai kadai ba za ka iya tabbatar da ba za ka iya zama shaida ba kai kadai har ka yanke hukunci kuma sannan shi bai yanke hukunci alkali ne yake yanke hukunci ba kowa da kowa ba kowa ya dauki doka hannunsa to za a samu matsala shikenan kowa in ya dogo kowa zai je ya je ya zartar masa kaga wannan zai kawo waya mutsi da hargitsi a cikin al'umma saboda haka idan har laifinsa ne sai ka bari sai laifin ya tabbata kuma shari'a ta zata aiki a kansa idan ba shari'a ta zata aiki a kansa nan duniya akwai a lahira wannan shine amma ba kai masa hukunci da kanka ba wannan kuskure ne wannan ce yana neman karin bayani game da hadisin da yake cewa idan mutum ya yi sallar tarawih a bayan liman har aka idan da sallar za a bashi ladan wanda ya tsayuwar dare gaba daya shin hadisin ya inganta na hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan hadisin Abu Dharr al-Ghifari yana cikin sunan arba'a haka yana cikin musnad Imam Ahmad hadisi ne sahihi cewa man qala ma al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam al-layla wanda zai tsaya tare da liman har liman ya gama sallarsa to za a rubuta masa tsayuwar dare gaba daya to sannan sai yake cewa kuma an ce manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama baya nafila sai da raka 13 a dare to shi ne yake cewa idan mutum ya yi sallar tarawih a bayan liman wanda ya raka 13 da shi da shafa'i da witri kuma shi yana son ya tashi cikin dare ya yi qiyamul layl kuma witri da shi ake rufe nafilar dare gashi kuma ya kai adadin raka'o'in da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake yi da daddare tun a cikin masallaci to ya zai yi da adadin raka'o'in da kuma witri da ya rufe da shi gashi kuma yana kwadayin samun ladan hadisin da ya yi magana na wanda ya buɗe man har ya idar da sallah tare da shi abinda ya kamata ya gane shi mai wannan tambayar in aka ce qiyamul layli shi ne dai tarawih shi ne tahajjud shi ne salatul witr duk sunan abu ɗaya ne aka ce da shi salatul tarawih musamman a lokacin azumi aka kira shi da wannan sura amma shi ne qiyamul layl duk sallar da ake ta nafila bayan isha'i sunan ta qiyamul layl sai dai wani zai fara farkon dare wani tsakiyar dare wani kuma ƙarshen dare saboda haka wannan ka kai tare da liman har ka sallame cikin qiyamul layl din ka ka ce kai sallah tare da liman raka 13 da witri kuma kana so kai qiyamul layl har ka warwa qiyamul layl din kai idan ba tare da shi a qiyamul layl kai tare da shi da cewa kai kai tsayuwar dare tare da liman sannan kana so ka tare da cikin dare ka ci gaba to ya za ka yi na farko a sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi layla ba a witri biyu a dare daya to bai halatta kai witri tare da liman ba sannan ka je ka buɗe wata sallar ita ma kai mata witri saboda har idan za ka bi liman kuma ba tare da kuma tana kana da sha'awar nan gaba ka sake tashi kai sallah to kada kai wutirin tare da shi ko kuma idan kai wutirin yayi sallama raka a ƙarshe ka tashi ka karo da sai zama ta koma shafa'i kaga kai ba kai wutirin ba wannan sune hanyoyi guda biyu wadanda malamai suka faɗa da wanda yayi sallama witiri tare da liman wanda ya bi liman kuma yake so ya saki tashi nan gaba ya saki sallah to yana in an yi sallar an yi witirin an sal an yi sallama sai tashi karo daya kaga ta koma shafi kaga shi bai witiri ba ke saboda haka sai zama witirin sa a karshen dare ko kuma ya hakura da witirin karshen dare tunda ya riga ya wannan saboda la witira ne fi laila dangane da raka'o'i kuma wannan sabani ne na malamai wasu suna ganin cewa ta kaita akan wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yadda wasu suna ganin cewa kofar abu da take salatul layli masna masna kai tai iya karbinka amma babu shakka ko idan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komai shine kan gaba shi yasa Imam Malik yake cewa wadannan raka'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake 11 a adalu to suka fi zama daidai saboda idan zaka takaita akan wannan zai zama kai kiyamul layli tare da bin cikakkiyar sunna ta baki sallallahu alaihi wa sallam idan kuma kai dan mazhabar akara ne to kai da zaka kana san haka kara wadannan sune tambayoyin da muka samu za mu ci gaba da karatun mu a cikin suratul nahl wanda muna kan آية مقبارة تفسير التجيئة لوك تشيئك لمنى إن الله يأمر بالعدل والإحسان بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون
الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان للي ألا ينا يمرني لأدلتي والإحسان لكوت تاوى وإيتاء ذي القربى ينا أمرني لباوى مقسنتي وينهى عن الفحشاء والمنكر كما ينا هنا أيكي الفحشاء ينا هنا أيكي المنكر والبغي كما ينا هنا ذلك يعظكم لعلكم تذكرون ينا مقوى أزي كولا ألا ذاكو يتنتني كوى ذلك kamar yadda muka ce wannan aya ita ce ajma'u ayatin fi kitabillah kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa aya da ta tattaro abubuwa da yawa da za su ga karkashin ta a cikin littafin Allah ubangiji yana umarni da adalci je mun faɗi mai ake nufi da adalci malamai sun yi ta magabata sun yi tafsirin adalci a wannan aya da maganganu daban-daban kamar magana cewa adalci shine shahadatu an la ilaha illallah cewa shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wanda shi ne adalcin da ake nufi ko kuma al'adu ana nufi istiwa usarirati wal alaniya wato mutum ya zama abinda yake nuna a sarari ya zama daidai da abinda yake cikin ransa su kada zuciyarsa ko kuma abinda ya kudurce a ransa ya saba wa abinda yake nuna mutane a zahiri wannan duk cikin tafsir da aka yi al'adu sai muka ce al'adu shine mutum ya bada haƙƙin da yake kai sa na wajibi duk wani haƙƙin da yake kanka na wajibi ka bayar da kan haƙƙin da yake kanka tsakaninka da ubangiji ta hanyar bauta masa shi kadai da imani da shi da tabbatar da sifofinsa da kore masa dukkan wata sifa wacce bata cancanta ba wannan duk yana daga cikin adalci adalci tsakaninka da abokan mu'amalarka ko adalci tsakaninka da kanka kai karan kanka ta hanyar yin da'a ga ubangiji da kuntar da kanka daga abin da yake saban Allah ne wanda zai ja maka fushin Allah sannan adalci tsakaninka da sauran jama'a kai musu mu'amala da abin da kake so su mu'amalar umarce ka da shi mun faɗi abinda wannan kalma ta adalci ta kunsa da kuma irin yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana bayanin adalci wal ihsan shi kuma ihsan shine kyautatawa ka kyautata mafi kodoruwar ihsan da kuma ka faɗa shi ne ta abu da Allah ga ka tara illam ta kun tarahu fa innahu yara ko shi ne mafi kodoruwar ihsan bayan ka aikata ayyukan farilla to ka zo da ayyukan nafilu zama na kana aikata aiki na nafilu wannan kira cikin ihsan ka bautawa Allah kamar kana ganin sa idan baka ganin sa to shi yana ganin ka mafi tantantar ihsan zaka shine kyautata dabbobi ka faɗa a gisa da suke nuna wannan ka ga wannan shine mafi tantancin ihsan kuka ce wannan ayar za mu ga Allah ta'ala ya hada waɗannan abubuwa guda biyu yayi magana adalci ko ya magana ihsan saboda rayuwa ba za ta yi ba sai da waɗannan rukunan guda biyu shi yasa za mu ga a gurare daban-daban Allah ta'ala yana ishara zuwa gare su su biyu din yana maganar adalci ko yana maganar ihsan ce fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wannan adalci kenan an muku wani abu na dai an muku wata uquba ko an muku wani abu na ba daidai ba to ku tashi ramawa ku yi gurgurdan yadda aka yi muku wannan adalci kenan daidai yadda aka yi muku faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum wannan adalci kenan sai Allah ta yi cewa in sabartum fa huwa khairul lisabirin amma da za ku yi hakuri wanda shi yafi alkhairi ga masu hakuri wannan kaga martabatul ihsan ce wannan martaba ta ihsani ta kyautatawa kaga ubangiji sai ya hada su a guri guda haka nan inda Allah ta'ala yake cewa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wannan adalci kenan wanda yayi ba daidai ba yayi mummunan aiki ya ga sakamako mummuna ce faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah wannan ihsani kenan wanda yayi afwa ya gyara tsakaninsa da uwansa to wannan ladansa yana gurin ubangiji innahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah ba ya san adalai kaga ubangiji sai ya hada su haka nan da yace wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil innama as-sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum 'adhabun alim sai yace mai wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmi al-umur kaga ubangiji da ya faɗi cewa wanda ya wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil wanda aka zalunce shi ya rama wannan babu wata hanyar a tuhume shi ko a hada zarge shi akan cewa an masa ba daidai ba ya nemi haƙƙinsa wannan bangaren adalci ne amma gaba sai ubangiji ya ce wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmi al-umur amma lalle wanda ya haƙuri ya yi wanda yana daga cikin manyan al'amura masu girma a gurin Allah kaga wannan martaba ta ihsani ne wani ya kawo wannan ya kawo wannan da Allah ta'ala yake cewa wa katabna alayhi anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu kaga da ya faɗi qisas da duk wanda yayi abu ya jima wani to ayi masa kwatankwacin abin da yayi masa wal-juruha qisas duk raunin da zaka yi to a fatan kwacin irin wannan raunin za a yi masa za a yi wa mutum a gaban shari'a sai ce faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu wanda kuma ya ce ya yafe to wannan kafara ce gare shi kaga wannan martabatul ihsan ne martabatul ihsan haka nan Allah ta'ala da yake magana tsakanin mutumin da ya auri mace kuma ya sake ta kafin ta kare talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadl bainakum kaga yace idan mutun ya auri mata sun matsallatu mun min qabli an tamassuhunna kafin su tare sai ku sake su wa qad faradtum lahunna fariida alhalin an riga an yanka sadaki amma kuma ba su tare ba fa nisfu ma faradtum to ku ba su rabin abinda kuka yanka musu na sadaki an yanka mata 50,000 sai a ba ta 25,000 illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah sai dai idan ba tarce ta ce ta yafi idan ta ce ta yafe shi kenan ko kuma shi mijin ya ce ya yafe a ba ta duka a ba ta 50,000 din gaba daya shi ne alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah sai Allah ya ce wa anta aqrabu lit-taqwa amma ku yi afuwar shi yake kusa da takawa wato wannan baccin martaba ce ta al'adi wannan kuma martaba ce ta ihsan ubangiji ce aqrabu lit taqwa ita ce tafi kusa da takawa in kana zu usratin fa nadratun ila maisara wa an tasaddaqu khairun lakum to haka za ka ga alqur'ani a gurare daban-daban a cikin ayoyinsa yana ambatar martaba ta adalci sai kuma cewa ka martaba ta insani ita ce kan gaba to haka nan mulki ba zai yiwu ba mulki ba zai yiwu ba sai an hada da waɗannan abubuwa martaba ta adalci martaba ce ta shaja'a wato ta jarinta ta mutum ya zama tsayayye ne da kakke ne idan aka yi ba daidai ba zai ɗaukan mataki wannan dole ya zama mulki yana da wannan ba kawai ke kana yi ka bane ba wani sahorami bane a zai iya cewa wani ba daidai yake ba a hukunta shi ko a cire shi ko a tsige shi sannan ya zama yana da karam ba mamako bane kuma yana taimakawa masu bukata yana bawa masu bukata bukatunsu shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa babu mulkin da yake tsayawa sai da waɗannan da shi kashi duk abin nan ya jigajigai guda biyu ash-shaja'atu wal karam dole sai ta ash-shaja'a sai kuma sai al-karam ash-shaja'a din shine martaba ta adam sannan al-karam din shine martaba ta ihsan to dole a samu waɗannan yasa lokacin da wasu suka kawo karan shugabansu cewa baya musu ba yana musu ba daidai ba kawo su gaban Umar ibn Abdul Aziz sai yake cewa to su fada mishi a ina cuce su a me ya cuce su shin ya akwai wani abin da za su ce gashi ya yi musu na tutarwa sai suka yi shuru suka rasa mai za su ce sai wani daga cikinsu sai ya tashi ya ce Allah ta'ala cewa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan kai ba ihsani tare da kai akwai adalci ba ka tutar kowa amma ba ihsani sai ya ce to wannan ka zo da hujja saboda sai aka tsige shi saboda ana so a samu dukkan waɗannan abubuwa guda biyu su zama a tare shi yasa ubangiji ta'ala sai ya hada su inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan sai wa ita'i dhil qurba da kuma bawa da kusa ba shi bukatar sa ba shi dukiya aka goge abin da zaka bar wa ita'i dhil qurba ta cewa galibi aka faɗi ita ana nufin ifa'ul mal ba da dukiya to atal mala ala hubbihi atumidunani bimalin fama atani Allahu khairu mimma atakum sauraka anan ana nufin ba shi dukiya ko kuma ba shi dukkan wata bukatar da take yake da gida yake bukata mota yake bukata aiki yake so dukiya ce yake so a ba shi da lafiya yana bukatar a kai shi asibiti ne a dauloyinsa a karatun yayansa duk yana cikin ita'i dhil qurba bawa makusanci taimakawa makusanci in an ce makusanci ana nufin dukkan wani wanda kake da karaba kusanci da shi anan iyaye sun shiga al-usul sun shiga al-furu sun shiga al-hawashi sun shiga al-usul iyayenka da bakkanninka dangin mahaifinka dangin mahaifiyarka sannan yan uwanka sannan ƴaƴan dangin mahaifinka da dangin mahaifiyarka sun shiga cikin zawul qurba saboda aka ce ka taimaka musu taimakawa zawul qurba yana cikin ihsan amma kuma aka ware shi da ambato don a nuna maka muhimmancin sa tunda aka ce dai ka kyautata ya amuru bil adli wal ihsan kai ma ka san cewa kyautatawa makusantanka wani abu ne da yake shiga cikin farkon cikin wal ihsan min babu aula ko bil awwaliyya to amma duk da haka sai aka sake ambatan wa ita'i dhil qurba aka sake fito da shi daga cikin rububin ihsan aka ambace shi kadai ba dan wani abu ba dan a kara nuna maka muhimmancin wannan galibi mutane sun fi kyautatawa da nesa saboda na kusa, saboda kyautatawa da nesa shi zai sa mutum ya kare kansa daga surutai, ya kare kansa daga zargi, ya kare kansa daga hasada, sannan shi zai sa ya samu suna a ce ai yana taimako. To galibi mutane sun fi wannan, sun fi yin wannan, sai ga sun manta da al-aqrabin, basu tuna da shi ba, tare da cewa kuma shi taimaka masa taimako ne ta ɓangare biyu, taimako ka bashi, sadaka ka bashi, sannan kuma silatul rahim, sada zumunci, shi ta fuska biyu za ka samu ladan. To amma galibi mutane sukan bar wannan saboda su kare kansu daga wata tuhuma, sai su taimaka shi na kusa, ana ganin yana kara ganin cewa ba wani kulle-kulle da zai maka, ba wani makirci da zai maka, ba wani cutuwa da za ta yi, ba ka tsammanin cewa ta ɓangarensa za ka cutar da kai, amma na nesa kana tsoron ta ɓangarensa cutar da kai, to ba za ka yi ƙoƙarin ka toshe wannan kafa. To wanda sai sa a manta da wannan, shi yasa Al-Qur'ani yakan akkada wannan batu, wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil, ba wanda kuma kusanci haƙƙinsa, sannan kuma taimaka wa makusanci. Idan muka duba zai ga zaka cewa yana tabbatar da zaman lafiya cikin usra, cikin family, cikin dangi guda daya. Idan ya kasance me akwai yana taimaka wanda ba shi da shi a cikin dangi, to wannan usra za ta zama usra mutabasita, usra ce wacce take mai ƙarfi, wacce take tsaye da kafafuwanta, ba usra ce ba abin nan gida ne wanda yake a galgala ba. Idan usura ta zama mutamasika, wacce ma ta zama mutamasika, wacce ma ta zama mutamasika, to sai a samu mujtama mutamasika, sai a samu al'umma kuma wacce ke mai ƙarfin gaske. Amma idan ya zama da an samu tafakkuk al'usari, wato kowane gida ana rikici, wanda yana rikici da yayansa, wacce yana rikici da kawunsa, wanda yana rikici da kaninsa, can gidan ma haka, can gidan ma haka, to shikenan sai a samu al'umma wacce take a ya galgale, wacce ba ta da ƙarfi. To kaga shi yana daga cikin ginin da musulunci yawa al'umma, shi ne a gina ta hanyar adalci da insani, da kuma gina wato gidan da ji a gina gida, saboda al'umma ta zama al'umma ce mai ƙarfi. Sannan wannan shi fuda ce kan sha'anin rabon gado, da wanda za ka ci gadonsa ya kamata shi ma in kana da shi ya more ka, saboda in ba inda shi yake da shi ya mutu za ka ci gadonsa, saboda mai gina da shi kana da shi a yanzu ba za ka taimaka masa ba. Walgurbu ko bilgurbu, ko walgurbu bilgurbu, kamar yadda malamai suke cewa. Sannan Allah ce wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi, wa yanha anil fahsha, kuma yana hana al-fahsha. Al-fahsha shi ne duk laifin da ya yi muni, wanda muninsa ya tsananta sosai, shi ne al-fahsha. Saboda haka dukkan wani babban laifi, sawabin laifi ne wanda yake yana da alaƙa da aƙida, kamar mummunar aƙida, tana cikin al-fahsha. Ko kuma a'a, wani zunubi ne wanda yake babba, wanda zai lalata al'umma, zai daidaita al'umma, kamar zinace-zinace, kamar duwadi, dole yana cikin al-fahsha, kamar sata, kamar fashi, dole yana cikin al-fahsha. Saboda manya-manyan laifuka kamar su sihiri, kamar zuwa wajen bokaye, dole yana cikin al-fahsha. Shi yasa Allah Ta'ala ya kirawo zina al-fahsha, wala taqrabu zina إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تكفوا مسجدنا إنه كان فاحشة هكذا متقى وجبوني هكذا الدوادي أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. هل يقرأوا دوادي الفاحشة سورة موننسا حرما موننسا يهوى موننسنا ya sa za mu ga Allah da ya tashi kiran zina sai ya ce fahishatan bin nakira atatuna wala taqrabu zina innahu kana fahishatan, amma Allah sai ya ce al fahisha, sai aka kara alif da ya nuna cewa ya kai matuƙa, ya cika wajen zama al fasha. saboda ka dukkan wani laifi wanda munin sa yayi muni sunan shi alfasha sawa'un na zahiri ne ko na batini zai zama alfasha ce ta batini abinda shafi mummunar aqida mummunan kuduri saboda aqidar mutun da garin ubangiji ba ta da kyau ko dangane da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ta da kyau wannan fahisha ce shi yasa ubangiji ta alaki cewa qul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan saboda alfasha akwai ta zahiri akwai kuma ta batin to ubangiji duk ya haramta wannan wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wa ma batan haka ubangiji ya hana dukkan wani laifi wanda zai rusa ginin al'umma wanda zai lalata tsaftar al'umma ta zama al'umma ce wacce take mara tsafta al'umma ce wacce take ba ta da kan gani wal munkar al-munkar duk wani abin da tunkiruhul fitra tunkiruhul qulubul as-salima duk wani abin da zukata da bai zukata ba za su duk wani laifi wanda zukata suke kinsa ya shiga cikin munkar munkar yana cikin al-fahsha saboda wannan shine aful khas ala al-am aka faɗi al-fahsha dan ai bayanin manyan laifuka gingima gingima sannan kuma aka faɗi munkar wanda dukkan wani abu mara kyau da tanakaruhul qulub wanda zukata sukan kenkeme shi fa hasruwa shi gana sauran abu ne da zuciya ba ta so saboda ka ya shiga cikin alfasha din amma an bace shi dan saboda dukkan sauran laifuka kuma su shigo saboda ka al-muharramat gaba daya sun shiga nan sannan ka ce wal-baghi al-baghi yana cikin al-munkar yana cikin munkara albaghi shine zalunci amma aka ambace shi aka ware shi aka ambace shi shi kadai saboda galibi musamman a lokacin jahiliya lokacin da ba musulunci albaghi wannan alfahari yake da shi wato zaluncin alfahari yake da shi lokacin ma ana ganin cewa mutumin da zai fama kasuwanci ya yi shi zama shine hanyar neman kudin sa ko ya kasance yana wata sana'a ita ce hanyar neman kudin sa wannan rago ne ake ganin ana ganin jarumi wanda za a nuna shi a ce wannan ya isa shine wanda zai dau makamin shi kai samami ko ya fashi ko ya kai samami wata kabila ya kwaci ya kwaci kaya yake da zai amfani su ko ya kwaci dukiyar su ana ga wannan shine ya isa saboda haka albaghi din ado ake da shi haka alqur'ani sai ambace shi shi kadai sai aka ambace shi shi kadai aka ware shi da ambato duk da cewa zai shiga karkashin almunkar haka albaghi zai iya kasancewa an yi maka laifi wajen karama ka wuce ma yadda aka shari'a ta baka haƙƙin ramuwa to wannan sunan shi albaghi ko ba maka laifi ba haka nan ba sai iba ta dada haka kawai kaga za ka ci zali to duk mutumin da yake laifi yake bagyo to sani kansa yake wa inna ma bagyukum ala anfusikum ce duk zaluncin da kuke yi kanku kuke yi wa wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi duk wani mummunan tarihi mummunan makirci zai kare ne akan masu shi saboda ubangiji ta'ala sai ya ambaci albaghi saboda kasancewarsa wani abu ne da ya yafu ya zama ruwan dare a cikin al'umma lokacin da alqur'ani yake sauka haka nan albaghi duk sanda aka yi nisa da shari'ar Allah aka bar tsarin da ubangiji ta'ala ya saukar wa dan adam to dole albaghi kuma zai koma dawowa dole albaghi din nan wani abu ne a cikin ran dan adam a cikin ran dan adam abinda yake hada shi bagyo din shine ya imani da cewa akwai Allah kuma akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna wannan zai sa shi ba zai tafi kowa ba dan yana tsoron cewa akwai ranar abinda akwai kin ranar kin din lanci zai sa shi kafa amma in babu wannan imanin tare da shi to zai iya zama azali zai iya cutar wanda yake ganin zai cuce shi idan shi an cuce shi to shi za a cuce shi shi ba zai cuce wani kamar yadda wani majahil yake cewa man la yadri min nas yubla, in kai baka cuci ba musani ba kai a cuce ka, wato zauna na cikin cuta, in baka cuta ba a cuce ka. To duk sanda shari'ar Allah ya zama na babu ita, mutane suka yi nesa da karantarwar wahayi, to zaluncin zai dawo, saboda wani abu ne a tare da ɗan adam. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, innahu kana zaluman jahula. Haka Allah ya sifanta ba adam, innahu kana zaluman, ya kasance mai yawan zalunci. To gwargwadon imaninsa da zai yi ga Allah, gwargwadon imaninsa da ranar kiyama da abin da zai biyo baya, gwargwadon yadda zai rika nisantar zalunci, yana tunanin kowace irin cuta zai yi, Ubangiji ba zai kare shi ba sai ya nemo mai haƙƙi haƙƙinsa. To wannan zai nisanta shi daga zalunci. Ya sa mutanabbi cikin kiwon waƙoƙinsa na hikima yake cewa zulmu min shiyabin nufusi fa in tajid za'ifati fal'ilati la yazlu, ya shi al-zulmu min shiyabin nufusi. To zalunci wani abu ne da yake cikin ran ɗan adam, wanda ka gan shi baya zalunci to akwai dalili, ko dai saboda an fi ƙarfinsa ba wanda zai iya zalunta. Saboda haka shi a cikin al'umma safali kitani ba zai iya cutar kowa ba. To shi kenan zai gan shi ba zalunci, ko kuma a saboda mumini ne mai tsoron Allah yana da taƙawa. Saboda haka wannan taƙawar tashi ta riga ta gyara masa zuciyarsa, ta share masa wannan abin da ran nasa yake so ya ji na zalunci. Saboda haka shi zalunci wani abu ne wanda yake saurin bayyana a cikin al'umma a duk sanda ta yi nisa da al'adlu wal ihsan, ta yi nisa da wa'i na wa'i da Allah ta'ala ya yi wa annabawa, to a lokacin kuma zalunci zai bayyana. Shi yasa ko ga cewa ɗan adam yana rayuwa cikin wani yanayi da zalunci ya zama kane kane ko ina, duk wata hanya da za a bi na aga cewa ai rage wannan zalunci ba za a yi, ba zai yiwu ba, sai an koma ga tsarin da Allah ta'ala ya ajiye wa ɗan adam. In ba haka koma, to zalunci ba za a yi maganinsa ba. Haka idan abin nan mutum ne ya ga yana da ƙarfi, ko a gidansa sai ya yi zalunci, ko a unguwarsa sai ya yi zalunci, ko a garinsa sai ya yi zalunci, ko a gundumarsa sai ya yi zalunci, ko a ƙasarsa sai ya yi zalunci. Ya ga yana da ƙarfin jiki ko ƙarfin dukiya ko ƙarfin mulki, sai ya zama azzalimi, matuƙar ya yi nesa da wahayi, ya yi nesa da shari'ar Allah. Ko kuma wata ƙasa ta zama azzalima, wannan ƙasar ta zalunci, wannan ƙasar ta zalunci wacce. To ba komai yake kawo wannan ba shine nisa da shari'ar Allah. To shi yasa Ubangiji ta'ala duk da ya faɗa al-fahsha, ya faɗa al-munkar, al-baghyu dukkan zai shiga cikin al-munkar, amma sai aka sake fito da shi ɓaruɓaru, aka ambace shi, don a nuna maka cewa wani abu ne da yake faruwa cikin al'umma nan. Sannan akwai zalunci, an yi maka abu kai kuma ka tashi ka wuce yadda ka wuce iyaka. To wannan shi ma sunan shi al-baghyu, sunan shi zalunci. A yi maka laifi, in ka tashi rama ma kai ka dindinka, kamar yadda za ka ga wasu suna cewa kakkai mun kankara in maka na katako, wato ya masa kankara shi ya yi na katako. To a nan al-baghyu kai, aka maka kankara kai ma sai ka yi kankara, aka yi maka ɗaya kai ɗaya, aka yi maka biyu kai biyu, amma aka yi maka ɗaya kai goma, to a nan ka shiga cikin al-bugha. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. تجي أبو عبد أكي زر أكي زر جلس سنة أن سكي زالن تربتاني سنة سكي ينزالن كيبا مسك الكيابا وأن بغير الحق صفة كاشفة ما لم يسنا كلمة صفة الكاشفة وتباب إن ذاك جاء البغي فأتي أقوى بعض السياج إن ذا البغي زالن كتباب السياج. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. والبغي بغير الحق باب ولا البغي بحق جدك ولا البغي بغير الحق. صورة كون صفة شيء تتكي بودا مكبي البغي يكيني كنك لو كأيدي kace ai akwai albaghi bi haqqin akwai albaghi bi ghairi alhaq dukkan wani albaghi to bi ghairi alhaq shi yasa ya tabbata a cikin hadisi na ma'iki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min dambin ajdaru an yu'ajjila Allahu uqubatahu fi dunya ma'a ma yudakhiruhu li sahibihi fi al-akhirati min al-baghyi wa qati'ati ar-rahim babu wani laifi babu wani zunubi da Allah ta'ala ya gaggauto da ukubarsa game shi tun a nan duniya tare da abin da ya ajiye masa a lahira kamar al-baghyu zalunci da ainihin yanke zumunci waɗannan abubuwa guda biyu Allah ta'ala yana gaggauto da ukuba ga masu yin su tun kafin a ji ko ina shi yasa albaghi da wuya ya zama lafiya duk wanda yake azzalimi a rayuwarsa to ka tsaya ka kalli ƙarshen rayuwarsa ba za ta yi kyau ba sai Allah ta'ala ya yi masa kamun da zai ji jiki a nan duniya sannan kuma abin da Allah ta'ala ya ji masa na azaba a lahira ashaddu wa abqa sannan ubangiji ya ce ya'idukum yana muku wa'azi da waɗannan abubuwa guda uku da yake umarta ku da su da kuma guda uku da ya hada guda uku ya yi umarce ku da su al'abdu wal ihsan wa ita'i zil qurba sannan ya hada ku abubuwa guda uku su ne al-fahsha'i wal munkari wal baghi to yana muku wa'azi da wannan tunda daman shi wa'azi umarni ne da hannu kalmar al-wa'd tana nufin al-amru wan nahy a umarce ka ko a hana ka ya ta Allah ta'ala yake cewa walau annahum fa'alu ma walau annaka tabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita kage yace fa'alu ma yu'aduna ay ma yu'maruna bihi da za su yi aiki da abinda ake musu wa'azi da shi ana nufin abinda ake musu umarni da shi tunda cewa kai fa'ala fa al-fi'lu yaqulu lil amr ba ka ce a ce kai aiki da hannu ba sai dai kai aiki da umarni ka hannu gaba da abinda aka hada da kalmar fa'alu ta nuna yu'aduna nan ala kin yu'maruna walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi sauraka anan al-amru kenan sannan a wani guri ubangiji ta'ala bayan yayi magana akan wanda suke suka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala aji karshe sai yake cewa ya'idukumullahu an ta'udu li mithlihi abada ya'idukumullahu an ta'udu li mithlihi ya'idukum an yanhaakum ubangiji yana hana ku kada ku sake komawa ga irin wannan abin da kuka yi game da Aisha radiyallahu anha kaga anan ya'idukum bi ma'na yanhaakum saboda haka al'amru wan nahyi shine wa'azi haka a ce mutum malami ne mai wa'azi ana nufin malami ne mai yin umarni da kyakkyawan abu mai kuma hana mummuna yayi umarni da abin da yake kyakkyawa ya hana mummuna shine mai wa'azi amma da zai ta duniya ko ita ba da labari ana dariya ana to wanda dan mu kyakkyata ne ba wa'azi yake ba wa'azi ka faɗi umarnin da Allah ta'ala ya yi ka kuma faɗi abin da ya hana wannan shi ake kira wa'azi idan ba wannan kake yi ba to wannan ba wa'azi kake yi ba kana dai ban kauran ka shi yasa Allah ce ya'idukum la'allakum tadhakkarun yana muku wa'azi da abin da yake umarta ku da shi da wanda yake hana ku la'allakum tadhakkarun wa la'allakum kwa wa'azantu ko kwa tsaya ku yi tunani ku ga cewa abinda Allah ta'ala yake umarta ku da shi shine alkhairi gare ku duniya da lahira sannan yace wa auku bi ahdillahi idha aatu to wannan dai yana daga cikin al'adl din da umarni yayi da Allah ta'ala ya umarni da shi wa auku bi ahdillahi idha aahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha ku cika alkawarin Allah idan kun dauka wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwa bayan karfafa ta wa qad ja'altum Allah 'alaykum kafila alhalin kun sanya Allah ya zama shaida gare ku inna Allah ya'lamu ma taf'alun lalle Allah yana sanin abin da kuke aikatawa Ubangiji Ta'ala ya umarni da al-wafa'u bil uhud. Kamar yadda yake to ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Al-uqud sunan al-uhud al-mawasi al-ittizamat. In ka yarjejeniya da mutum to ka tsaya ka ga cewa ka kiyaye wannan yarjejeniya da kuke da shi. In ka yi ciniki da mutum ka biya shi kudin sa. Wannan yana cikin al-wafa'u bil ahd. Ka sai ka yi mutum ba shi kudin sa. Ya sai kayanka ba shi abinda ya saya, kakka canza masa, kakka lalata masa, kakka yi masa kwangi. Wannan yana cikin al-wafa'u bil ahd. Wata yarjejeniya da ta kasance tsakaninka da ma'aikaci akan zai maka aiki kaza, to shi ya tsaya ya ga yayi aikin da kuka yi da shi. Wannan yana cikin al-wafa'u bil ahd. Kai kuma ka biya shi abinda kai alƙawarin zaka biya shi akan kai. Wannan yana cikin al-wafa'u bil ahd. Ka ci bashi ka biya mutum kuɗin sa. Wannan yana cikin al-wafa'u bil ahd. Dukkan wasu iltizamat, wani abin da ka ce ka yarda ka ji ka gani ka ɗauka, to yana da cikin al-uhud da ya kamata ka cika. Wani ne ka ce da shi je ka nemi aure, ka nemo sadaki, ka ranto ka biya, zan biya, wannan ahad ne. Sai ya je ya nemo kuɗi ya je ya biya sadaki ya yi dukkan hidimomin aurensa, sai ya zo sai ka ce kai ai ni maganar nan fa ka ga wata rike maka fa ba za ta yi ba, saboda anan ka bar shi cikin ruwa, ka dora masa wani nauyi wanda bai shirya daukar sa ba. Saboda haka tilas duk abin da yake al-ahd ne, wato al-ahd ne kuka yi, yarjejeniya ne kuka yi da mutum, to ka cika yarjejeniya. Mafi girman yarjejeniya ce da take tsakanin bawa da ubangijinsa. Bawa ya dau alƙawari tsakaninsa da ubangijinsa cewa shi kadai zai bauta, ba zai hada shi da wani ba. Wannan shine alƙawarin da bawa ya dauka tsakaninsa da ubangijinsa. Wannan shine mafi girman alƙawari. Wa idza qadara rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Tun kuna tsatso a cikin annabi Adam, Ubangiji Ta'ala ya karɓi alƙawari daga wajenku cewa ba za ku bauta wa kowa sai shi ba. Alam a'ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa na'buduni hadha siratun mustaqim. Wani ce ba na dau alƙawari gurin ku ba, ya ku ya'yan Adam, ban dau alƙawari tsakanina da ku ba cewa ba za ku bauta wa kowa ba, ba za ku bauta wa shaytan ba, ni za ku bauta wa. Wannan shine hukun alkawari wanda yake wajibi ga dan adam ya ga ya dauke shi. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Amana da Ubangiji Ta'ala ya daura amana ta taklif ta cewa zaka bi kubarni, zaka bar hali, zaka bi if'al aw la taf'al, zaka aiki da wannan manhaji na Ubangiji tun lokacin da Allah Ta'ala ya dan adam da ya halitta ya ce wa zai iya ɗaukan wannan alkawari. Sama da ƙasa da duwar wasu suka ce ba za su iya ba, wanda ya musu nauyi. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha, suka ji tsoro suka ce ba za mu iya ba ya Ubangiji. Abanmu ku kasance masu binka istirana, kada a ba mu damar zaɓi, mu zaɓi nan ko nan sai mu ɓace. Shi ya sa Allah ya ce qala hawa lil ardi tiya bawa aw karhan qalata ataina ma'i, sama da ƙasa sun miƙa wuya. Saboda haka sai abinda Allah Ta'ala ya ce kawai shi za su dan adam, sai aka baka zabi ina da nahu sabila imma shakiran wa imma kafura man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Aka baka zabi, to wannan shine amana da Ubangiji Ta'ala ya baka. Dan adam ya ce ya ji ya gani shi zai iya dauka, ya tara arada da ka. To wannan amana ce ta farko, alkawari ne yarjejeniya ne da farko. Shi yasa Allah Ta'ala ya ce awfu bi ahdi ufi bi ahdikum, ku cika na wa alkawarin zan cika muku na ku. To na alkawarin da muka dauka za mu bauta wa Allah shi kadai, za mu bi umarnin sa, za mu bar abin da ya hana, to mu tsaya mu ga mun cika wannan alkawarin. In muka yaka shi kuma Ubangiji zai cika mana alkawarin da yi na yi mana kyakkyawan sakamako da mafi kyan abin da muka aikata. To haka wannan shine alkawari na farko. alkawari ne zaka yi wa Allah cewa idan ya baka kaza zaka yi kaza, shi ma alkawari ne. Kamar da Allah ta'ala yake cewa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. هناك اخوي وانت زي والله الكوري شوى الله الله كتبكي والبلاد انت ذكي لما الله سابو انت سابو يا الله ذل كمل مثلا لا تتبع يجي وقوم وزن تيبا كاو مرايون وزن تيبا كاو يا مكرات جنن قال بدن سكات بيو قتن جرباوا يأتى الكور الرقا سي الله تعالى يباشا بديكي سو سي يباد بايا yayi buruz kamar bari ba, to wannan alama ce ta munafiki. To wannan yana daga cikin alkawari tsakaninka da Allah, dole ne ka cika shi. Lokaci yayi dole mu dakata a nan, sai kuma gobe insha Allah da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi da kuskure Allah ya bi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.